المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شادي وكوت رمضان شكرا تدو دين تريه دو دارما إلا دبيوكو هجرية واني ناتي لا أشرين دا خدو لوتا أبريلو شكرا تدو بيو دا أشرين دا ديا ميلادية منا درسينا هم شادية زمان شادية أشكين تفسير سورة الحج dan ke gabatar wa wannan gari na kuma wa akwai karamin a jihar Bambai Najeriya. Idan yan uwa za su iya tunawa a jiya mutane a kan aya ta 35 faɗin Allah ta'ala annabina idza zukirallahu wajilat qulubuhum as-sabirina ala ma asabahum wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sai Allah ya ce wal budina ja'alnaha lakum min sha'airillah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal budina ja'alnaha lakum فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya mana bayanin abin da ya zama wajibi a gare mu yayin da muka zo yanka dabba shi ne mu kira sunan shi mu ambace shi, ya ce a yi ta yin yanka ne don a yi ta ambatarsa tabaraka wa ta'ala. To kuma su yi da ambata mana wato wata ni'imar da ya mana, ya ce wal budina ja'alnaha lakum min sha'airillah. Al-Budna raƙuma, manya-manyan raƙuma wanda ake yankawa a matsayin hadaya a lokacin da ake aikin hajji su ne ake ce da su Al-Budna. Za mu zo mai bayani me yasa aka ce da su Al-Budna, amma dai abin da ake nufi da Al-Budna jam'i ne na badana, badanatu. Al-Budna kuma jam'insu al-iblu khassa allati tuhda ila al-baytil haram, raƙuman da aka keɓance musamman ake yanka su ana ba da su kyauta hadaya zuwa ga ɗakin Allah mai girma. Littaƙarrubi biha ila Allah tabaraka wa ta'ala, don neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. To amma don faɗaɗa fassara, kalmar Al-Budna tana iya ɗaukan raƙuma, tana iya ɗaukan shanu ma, kenan duk dabbobi irin wannan da ake miƙawa a matsayin hadaya ake yanka su ana ce da su budina. Ai, abinda ake nufi shara'na lakum, mun shar'anta muku ya ku mu'minai ku nemi kusanci zuwa ga Allah da waɗannan dabbobi irin su Al-Budna ɗin, dabbobi manya-manya masu wato tsoka da nama. Dan da muka ce da su Al-Budna ne saboda suna da ƙiba, suna da nama a cikinsu, kuma sun suke ɗaya ne daga cikin alamomi bautar Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma wanda ya yanka su yana nuna yana da ƙarfin imani da ya iya cire kuɗinsa ya sayi irin wannan dabba babbai ba wa Allah tabaraka wa ta'ala. Lakum fiha khair, kuna da alkhairi a kan wannan dabbobi a duniya. An tsari ilin kifai bi albani hawa ainihin wato aswafiha, ku amfana da namansu da nonansu da kuma gashinsu ga baki ɗaya. Kuma kuna da alkhairi a lahira ta hanyar lada da za ku samu, duk wanda ya yanka bijimi ko yanka saniya saboda Allah ko raƙumi ya kashe kuɗi ya saya, to wannan yana da babban lada a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Kalmar al-budna, Allah ya karanta mana al-budna kamar yadda Ibn Abi Ishaq ya karanta, amma lugani guda biyu, akwai al-budna wahidatuha badana, kamar yadda ake cewa samara da sumur da sumur, ko buduna ko budna, ko ka daure dalil din ko kai damma wadan din, kamar as-samaratu akan ce sumurun, akan ce sumurun ko sumurun ko sumurun, kamar khashaba a larabci akan ce khushbun ko khushubun, an gane ko? To haka ita ma al-budna ko al-buduna duk ana faɗa a Qur'ani, an ce wa kana lahu sumurun ko samarun, sumurun ko sumurun, duka wannan ana faɗa, ko ai mimun din dauri ko ai mata faɗa. An ce da ita badana ne saboda tana da girma, raƙumi za ka ga kafce ce ne in ya tsaya a gabanka, kaya ne guda sai ka ganka kai dan ƙarami a ƙasa, shi kuma ga yanayin yana da tsawo saboda suna da ƙiba suna da nama, shi ne aka ce da su al-budun. Jisa wasu malamai suka ce in dai Allah ya ce al-buduna ana nufin manya-manyan raƙuma ne kaɗai, amma wasu sun ce a bujima ma ai akwai manya za su iya shiga. Ina fata ana fahimta. To Allah ya ce mun sanya muku waɗannan dabbobi wato su zamantu alamomi ne su ma na bautar Allah, a yanka su a samu lada. Akwai maganganun malamai dangane da shi ita wannan dabba ɗin da za a yanka. Na farko dai ku fahimta dole ne su zama katuwa. Ina maimaitawa saboda Allah yana so in za a yanka dabba ta layya ko ta daya ta zama zabgegiya ko sashiya wanda suke da kitse da nama. Kasratul lahmi muradin, ana nufin yawan a samu yawan nama da yawa. Akwai tsakanin malamai shin raƙumi kaɗai zai shiga ko kuma har da shanu, kamar yadda muka faɗa Ibn Mas'ud da Imam Atha da Imam Shafi'i suka ce a'a iya raƙuma su ne al-budna. Imam Malik da Abu Hanifa suka ce da shanu da raƙuma duk ana ce da su al-budna. Amfanin saɓani shi ne idan mutum ya yi bakanci ya ce ya rantse da Allah zai yanka badana in Allah ya masa kaza, to kaga dole a gane menene badana. In ya zai yanka saniya ya yanka badana ko kuma bai yanka ba, to shi ne amfanin a gane ya saɓani. Kenan malamai wasu sun tafi akan cewa saniya tana shiga ciki bayan ainihin wato raƙumi. To sai Allah ya ce mana su ma ɗin idan mun zo za mu yanka su falkurus wallahi alaiha sawaf, ku ambaci sunansu lokacin da za su yanka su suna tsaye, shi ne sawaf. Sawaf jam'i ne na safa, in an ce safa ana nufin ku ambaci wato in za ku yanka su, ku yanka su kuna ambatar sunan Allah a kan su lokacin wato suna tsaye ka'imat. Kun san ana yanka raƙumi ne bayan da ake kwantar da rago ko akuya ake yanka raƙumi ba, ko da yake nau'i-nau'i ne na yankan, wasu na mai irin wannan yanka ana nuna ka'imatun kad safafna aydiyahunna wa arjulahunna istidadan lidh-dhabh, suna tsaye suna miƙe, shi ne sawaf. Idan kun shirya za ku yanka suna tsaye nan sai ku kira sunan Allah fasbiru sallallahu alaiha, sai ku ambaci sunan Allah. Kenan idan kun zo yankan za ku ce bismillah wallahu akbar Allahumma minka wa ilayk, kamar yadda yazo a riwaya ko dake Imam Malik a mazhabansa wannan kawai bismillah Allahu akbar za a ce ba a ce Allahumma minka wa ilayk, an har ma yana cewa bid'a ne karin minka wa ilayk ne, amma dai zance mafi inganci riwaya sun tabbata annabi ya zo yanka dabba ya faɗi wannan. Allah ce fa idza wajabat junubuha, idan suka mutu shine wajabat junubuha, in an yanka sun mutu fa kulu minha ta kuci, وأطعم القانع والمؤتر كتيدا القانع نعنشي القانع وانديك يا يدد أبن الله يشوف نامس أرأيها بايا روحو القانع من الروحو وأطعم القانع كتيدا واندي بيروكيكو بما دقا قناع يقنعني شيني كتيدي أنا شواني هنا دقا قناع ما نواني هنا دقا ودات الزوجي بايا روحو وأطعم القانع shine ku ciyar da wanda yake ba mai roƙo ba mai wadatuwa da abin da Allah shin fada musu a rayuwa wal mu'tar har ma mai roƙon shi ma a bashi al mu'tar wanda yake miƙa hannu ya ce a bashi mabaraci kenan larabawa suka ce fulanun ya'tari al-aghniya bil 'ayn ana nufin fulanun yas'alu al-aghniya معنى هنا زوى هنا روحهم وسكون يذهب إليهم طالبا أطاعه مروئي شيني المؤتر وأطعم القانع والمؤتر كتشير جناما لن بك ينكى وانديك بايا روحه من وداك الزوجي والمؤتر دكم وانديك مما روحهم تانيري دكوا باسو وانديك نفي فإذا سرقت الجنوب هذه الإبل على الأرض idan bangare wato na jikin wannan dabbobi ya fadi a ƙasa tunda kun yanka su suna tsaye ko suna kishin gide fa idan wajabat junubuha dole ai za ta fadi ƙasa to ta mutu kenan kun shirya za ku fede ta ku fede dabba ku yayyanka nama to ku ciyar da faqiri al-qani' wa at'imul faqir al-qani' ku ciyar da faqiri mai wadatar zuci alladhi la yas'alukum wa la ya'rukum sannan kuma ku ciyar da alfaqirul mu'tar wato talaka mai roƙo wanda yake kullun yana daga hannunsa yana a bashi ka san mutane kala kala ne akwai talakan da ba zai taba bude baki ya ce ba da ba akwai wanda kuma yana da tarbiyar sai dai in ba kwaduwa shi Allah ya tarbe shi ya iya roƙo yana iya bude baki ya ce a bashi wani kuma wallahi sai dai ka gani a rigarsa ko kuma ka gani a ainihin wato alamar rayuwarsa wani ya zo zai yi wani taimako zai ba shi wani abu sai yake ce masa wani kai kana da bukata in baka abu kaza sai shi talakin ya ce haba wani indai ba wulakanci ba a yanda kake gani nanan ka dube ni ka duba dangan gidana ka duba rigar yarana ka duba yanda nake har sai ka tambaye ni cewa ina bukatar taimako ai daga gani na ka san ina bukata ko ba ni bukata ni dai ba zan bude baki na ce ka bani ba in ka bani alhamdulillah zan karba idan baka bani ba zan ruka ba to wannan shine mutum kammalalle mai kamala mai mutunci wanda baya bude baki ya roki mutane maroki fa mai roko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai roƙon mutane da zai gushe ba yana cewa a bashi fa ce wallahi ran tashi alkiyama zai je tare da Allah وليس في وجهه مزعة لحم أفسك السبكونا ما بابو سكيرت في تشك ورمول رانا تشك القيامة ألا بايا سر رقو النبي بايا سر رقو أنا صمتين يزو أمتين يزممي واتو مي كاني وا كودا هنا تشكمو تاتر إما مسوعي تبتنا با تبذي بودا باكية تي أباشبا دم كل من ذا أنا اليد الأولياء خير من يدي السفلى وابدا بمن تعود هنن ديك السما هنن ديك بايروا شي يبا هنن ديك قسا يجي كفارة دوكا نوي وان ديك كرقشنكا ان ذاك يجي مكو فأنا نقول كل انا صوم تبلت المي هنن سي زم الشيني السما كي ديك رنك بايروا اما كل هنن كاتسا كي سي ديك وي اميك اما كل ميك اما كي كربا كي باك بايروا وانا روميني to shi yasa Allah tabaaraka ta'ala da yazo anan sai ya fara ambatan wanda baya roƙo dan saboda Allah baya son shi amma bai ce kar a ba wanda baya roƙon ba ma tausayi irin na Allah ta'ala har mai roƙon ma shi ma a bashi amma da yazo sai ya ce wa aqimu al-qani'a a ciyar da wanda yake mai qana'a a bashi a fara bawa wanda baya roƙo kenan wannan yana nunawa in ka samu abun bayarwa in ka samu abun taimako da tallafa wa mutane to nemi wanda yake talaka ne mai kamewa mai mutunci ba wanda yake bin kofar mutane yana roƙon su ba ka ɗauka ka bashi ana bashi sai kaje ka ba mu roƙi shi ma ka ce maka masa wannan idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin wato mukami kanmu kada mu zamanto muna ainihin wato bambanci muna roƙon mutane yanzu kuma roƙo ya zama kamar mu an yi masa rijista ba inda za ka shiga ofisoshin gwamnati ma'aikatu na gwamnati za ka ga ma'aikata maroƙa kana shiga da kayan bankin a mota za ka ga mutum ya zo ma'aikaci ne amma yana maka bambanci wani kuma gaba ɗaya ma roƙon yake kawai shi ofishinsa wannan ma'aikatar ita ce ofishinsa amma ofishinsa na roƙo a gaida wancan a gaida wannan ai ta binka ai ta raka ta baka ce a raka ta ba wannan launi ne wannan wulakanta kai ne wannan tozarta kai ne akwai wanda suke bi ofis ofis ya roƙi wancan ya roƙi wancan ya roƙi wancan ya roƙi wancan wanda wannan zubar da mutunci ne ba kima ba ne ka ajiye iyalinka da matarka da ƴaƴanka ka ji kana miƙa hannu kana babban mutum kana namiji kana cewa a baka a baka wannan ba daidai ba ne haka kuma ofisoshin ƴan siyasa ko kuma gindin ƴan siyasa duk inda ka tarar da ɗan siyasa mu dai a nan arewa a Najeriya to sai ka samu maroƙa a gindinsa ko a ƙofar gidansa duk wani wanda ya zo wurinsa su roƙi ɗan siyasa su roƙi wanda ya zo wurinsa wallahi wani in yi maka roƙon za ka yi mamaki rigarsa ta fita da kyau amma a haka zuciyarsa ta mutu abin da yake kenan kai malam akwai mutanen da suke wanke rigunansu su yi wanka su sa guga su yi komai da komai amma wallahi ka gansa a ofisoshin manyan mutane ba su aiki sai roƙo kullum kawai zai fita ba shi da shago da yake kasa kaya ba shi da inda yake sana'a ba ya noma bai komai wallahi sai roƙo wannan roƙo wulaƙanta kai ne tozarta kai ne kuma musamman in ya haɗa da bambanci wannan kamun ya isa mu ne ya isa Allah ya gyara mana halayya Allah shi kazalika sakharna halakum kamar haka ne muka hore muku su waɗannan dabbobi albutun ɗin kenan la'allakum tashkuruna wato don ku yi wa Allah godiya duk bawan Allah na ƙwarai wanda ya san me yake yi to idan Allah ya bashi to yana gode wa Allah wanda Allah yake cewa alamar mutumin kirki wanda in an yi masa mutunci yana yin godiya in an baka mutum ɗan uwanka ya baka sai ka ce ka gode Allah ya saka da kai man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah wanda duk baya gode wa Allah wato ba zai kuma gode wa mutane ba to sai Allah ya ce mai malam
lan yanala Allah lukumha wala juma
daga cikin matsaloli na fiqhu da malamai suka fitar a cikin wannan aya ta walbudu da ja'alna halakum min sha'irillah da Allah ya ce ku ci kuma ku ciyar da waɗanda suke mabukata ne wannan yana nuna mana an so mutum ya ci daga naman hadayarsa ko naman layyarsa da ya yanka akwai lada ƙwarai da gaske saboda a lokacin jahiliya idan suka yanka dabbobin nan na wato hadaya to ba sa cin nama kwata-kwata kamar yadda bayani ya gabata ci da ciyarwa fakulu min za wa at'imu abu biyu ne ku ku ci al-aklu wal it'am ku ci ku ciyar wannan duk abu ne mustahabi da ake so a shari'a ku ci kuma ku ciyar da mabukata an so idan ka yanka dan ba talayya ka ɗauka ka ci sannan ka bawa wanda yake mabukaci ne kuma za ka iya takaituwa ga ɗaya daga cikinsu kamar yadda malamai fiqhu suka faɗa walahu al-iktisaru ala ayyihi ma sha'a in ka yanka layya in ka ga dama za ka iya cinye naman ka kai kaɗai gaba ɗaya ko baka bawa kowa ba ladan dai ka san daman me aka fi damuwa da shi lokacin layya ɗin a cire kuɗi a sai dabba mai tsada a yanka ta jinin ya zuba Allah ya ga an yanka an kira sunansa to wannan shi ne babban abin da aka fi damuwa da shi to abu na biyu kuma ka ci kai a karan kanka sannan kuma ka ciyar da mabuƙaci to da wani zai yanka sai ya tattare namansa daga shi sai ƴaƴansa da matarsa su cinye ko tsoka ne ba su fitar waje ba layyar su fita yi sai dai kawai za a ce sun yi ruwa mai gidan ya yi ruwa amma maganar karɓuwar layyarsa a wajen Allah ya yi amfanin wannan fatawar shi ne akwai wanda zai yanka ɗan ragonsa a gidansa matansa uku da ƴaƴa 18 kuma ya yanka ragon 23,500 yanzu aka ce sadaka ya ce akwai sadakar da ta wuce in raba mutanen gidan nan mutumin da yake da mata uku yake da ƴaƴa 27 ko ƴaƴa 20 da kaza ya yanka ragon naira 22,500 ko 23,500 ko 30,000 ma misali yanzu dan Allah wa zai yanka ya ba da wannan yanka ya ai shi kansa ƙari yake bukata akwai ragon da in ya riga ya shiga gida wallahi baya fita sai an tashe shi gaba ɗaya komai da komai saboda namun ba shi da yawan da za a iya kyautarwa to wannan shi ne fikin cewa ku gane idan mai nan ya yanka layya yanayi ya sa bai ɗauka ya ba wani ba ya cinye kayansa tas a gida to layyarsa fa tana nan sai dai wanda ya yanka layya ya ba shi ya ba wa wani to ya fi shi falala don shi ya samu lada ina fata ana fahimta wasu malaman Imam Shafi'i yake cewa al-akl mustahabbun wal is'amu wajibun shi Imam Shafi'i a mazhabinsa cin naman layya da ka yanka ko hadaya da ka yi mustahabbi ne amma ciyar da wani kuma dole ne to wannan idan an zo mazhabin Shafi'iyya to kenan kaga an yi laifi ina fata ana fahimta idan da a mazhabin Shafi'iyya inda mutum zai ciyar da mutane gaba ɗaya namansa ya yanka dabbarsa ya ciyar duka gaba ɗaya bai ba wa kowa ba ai bai ci ba shi to ya yi layyarsa ta yi amma inda zai cinye duka bai ba wa kowa ba ya ci shi kaɗai ya cinye bai ba wa kowa ba to layyarsa ba ta yi ba kuma hadisinsa ba ta yi ba inji Imamu Ash-Shafi'i ina fata ana fahimta to wannan fahimta ce ta sa wasu malaman kuma sun saba masa Allah dai ya ce wa fi mulkani'a wal mu'tar ku ciyar da wanda yake mai wadatar zuci talaka ne amma mai nuna kana'a wal mu'tar da mai roko to sai kuma Allah ya nuna mana wani gyara da mutanen jahiliya suke yi su a jahiliya idan sun zo sun yanka dabba wato sai su ɗebi jinin jinin sai su tare jinin da suka yanka na hadaya ko na layya sai su ɗiba sai su je ɗakin kaba su shafe ɗakin kaba da jinin jinin in ya zuba ba sa bari sai su je su shashafa a ɗakin Allah wai ma'ana Allah muna shaida maka mun yanka da ma jinin mun shafa a ɗakin kaba musulmi da musulunci ya zo su ma sai suka yi niyyar idan sun yi yanka za su rinka ɗiban jininsu su tafi ɗakin kaba su je su yi mata mulka duniya za su yi haka saboda haka ake a lokacin jahiliya to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha ai naman dabbar da kuka yanka ko kuma jinin dabbar da kuka yanka baya zuwa ga mu Allah ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin ma'ana Allah baya amfani da jinin baya amfani da naman to me za ku dauka ku je kuna shafa wa ɗakin ka'aba wannan ba daidai bane walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah nan da ya sa kuka yanka dabbobin wannan taqwa ta zuciya ita ce take zuwa wajen Allah ma'ana abin da ya damu Ubangiji yake so shine tsoron Allah da zai sa ku yanka so ku daina zuwa kuna daukan jinin dabbobinku kuna shafewa a dakin ka ba ainihin yasu ila Allah ta'ala lahu hadhihi al-anam wa dimaruha namu wannan dabbobi ko jinin wannan dabbobi baya zuwa ya tarar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dai me yake zuwa wa Allah da yake ba ku lada shine takawa da kuma yi da dan Allah din da kuke yi da tsoron Allah da yasa kuka cire kudinku kuka hakura kuka siyo dabba da tsayuwar ku akan umarnin Allah da yake ku yi kuka bi umarninsa kuka yi hadaya kun ji aiki maji bayan kudin kujera kuma ku dada ba da kudin dabba mai tsada, sannan a gida ma ku zo ku yanka. Wannan yana nuna mana wato an munanta mana abinda mushrikai suke ainihin wato yi na sarrafa wannan nama ko na wannan jini. Ina fata ana fahimta. Ba a so. Kuma naman ma an samu wata riwaya, naman albudin da in suka yanka sai su bubbura naman, duk kowa sai je kai naman sai je gindin ɗakin kawo sai su shashanya shi sai sauran rafiya su cike ɗakin kawo nan da nama ya tawari da ƙudaje, wai ai sun yanka ne don Allah. To shi ne Allah ce lan yanalallahu al-humma wala jama'a, wannan ana yi tun a lokacin jahiliya, lokacin babu wato babu musulunci. Su ɓata kama da jini, su ɓata kama da ɗanyen nama. Aka ce kada musulmi su aikata irin wannan aiki na jahilai, saboda yardar Allah ba a samun yardar Allah da wannan abu, ana samu ne da takawa. Shi ne Allah ya ce kazalika sakhara halakum, kamar haka Allah ya kore muku waɗannan dabbobi, litukabbirullaha ala ma hadakum, don ku rinƙa yi wa Allah takbiri, kuna matakabbara, kuna girmama shi. Wa bashiril muslimin, ya manzo Allah kai bishara wa masu kyautatawa. Ai kamar yadda ya kore muku wannan at-taskhirul ajib, ya kore muku wannan dabbobi halak malak, ku cire kuɗi ku samu ƙatuwar dabba ku yanka ta ku ci nama ku more, ku ba wa ƴan uwanku su ci su more. To wannan an yi ne don ku girmama Allah. Wa litukabbirullah ay tu'azzimullah, ku ce ga Allah mai girma ne. Wa tuqaddisuhu, ku tsarkake Ubangiji saboda me? Bi sababi hidayatihi lakum ila al-iman, saboda Allah ya shiryar da ku kuna da imani. Yanzu arme duk bai san wannan bayanin ba, duk wannan bayanin da muke na yanka naman layya da wai arme bai san shi ba, ba ruwansa da shi. Amma kai musulmi ka sani da zarar babbar sallah ta zo, to duk hankalinka a tashe yake, ka samu kuɗi ka ainihin wato yanka wannan dabbobi don ka samu matsaya a wajen Allah. Na sha faɗa a karatu ina maimaitawa, kada mutum ya yadda ya ɗauki wannan harka ta layya ya maida ita al'ada. Akwai waɗanda suke cewa to bari mu je kasuwa mu ɗan nemi abin da za mu yanka wa yara. To kaga yara za ka yanka wa kenan, ba Allah ba. Ka ce bari mu je mu ciri kuɗin da muka ɓoye da kadarorin da muke da shi a sai dabba mai kyau mai lafiya, samu rago mai ƙaho. Don an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahaini aqranaini, wata shekara annabi da ya zo layya ya samu zabgan-zabgan raguna manya-manya masu manyan ƙaho. Kun san ƙaton ƙaho, dogon ƙaho, babban ƙaho a rago a layya, wannan abin so ne a shari'a. Duk inda rago ya kai ga cika in bai da ƙaho tawaya ne a shari'a. Dan annabi da ya zo sai da ya samu mai ƙaton ƙaho karo sosai sai yanka. To kai ma in ka zo za ka sai dabban layya, ka nemi mai ƙaton ƙaho irin zabga-zabga na masu manyan ƙaho. To wannan an fi son haka, dan annabi irin wannan yi. Sannan masu alama biyu canta da ka sai farin rago zalla ko baƙiƙen, to gwanda ka samu ragon da yake da ratsin fari da baƙi, ko yake da wuyansa baƙi jikinsa fari, ko jikinsa baƙi wuyansa fari, ko kuma ƙafafunsa na gaban farare na bayan baƙi. Irin dai wannan ratsi ɗin, wannan riba ne, wannan falala ne, wannan kima ne, wannan daraja ne, inda aka san harkar dabbobi. To irin wannan dabbobin sun fi tsada, an gane ko su mai amlahai ne kuma akrane ne. Mai riwaya yake cewa da kaina na gan shi ya sunkuya, ya sa ƙafarsa ya take wuyan ɗaya a ciki, yana bismillah Allahu akbar yana yankawa, jini yana zuba sallallahu alaihi wa sallam. Wasamma wa kabbara, naji ya ce bismillah kuma ya ce Allahu akbar. Wannan shi ne litukabbirullaha ala ma hadakum, kun ce Allahu akbar ne saboda kuna girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku na imani. Ka gode Allah da ya sa ka zama musulmi kana yin layya yau, kuma ka ambaci Allah saboda faɗin Allah fadhkuru ismallahi alaiha, ku ambaci sunan Allah akan dabbobi da za ku yanka, dan ba a yanka dabba ba a kira sunan Allah ba. Dangane da bismillah, da faɗin bismillah, da faɗin Allahu akbar, akwai maganganun malamai kamar haka. Abu Musawur yake cewa kamar yadda Imam Qurtubi yake faɗa cikin tafsirinsa, yana cewa at-tasmiyatu muta'ayyina kat-takbir, faɗin bismillah dole ne kamar yin kabbara ne a cikin sallah. Yanzu idan mutum ya zo sallah ya isa yi sallah bai kabbara harama ba, ai duk sallar da babu kabbara harama ai bata karɓu ba. To Abu Sauri yace duk yankan da aka yi ba a ce bismillah a wajen yankan ba, yankan bai yi ba. Malamai kuma duk sun tafi cewa an so lallai idan za a yanka dabba sai an kira sunan Allah an yi bismillah. Ba za yi ka zo ka yanka dabba kawai kana shiru ba ko ka kira sunan aljani ba. Wani ya ce daga cikin malamai, to da mutum zai ambaci wani sunan na Allah bayan Allah ɗin, ka san akwai Allahu, akwai Ar-Rahmanu, akwai Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, Al-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu. To in baka ce bismillah ba sai ka ce bismir Rahman, bismil Malik, bismil Muhaimin. To shin yayi? Suka ce ajza'ahu, ya isa, ya halatta. Ai Allahu ɗin sunan Allah ne, Ar-Rahmanu ma sunan Allah ne. Shi yasa ai a wata mazhabar wasu daga cikin malamai suke da ra'ayin da mutum zai zo yin sallar farilla ya ce Ar-Rahmanu Akbar, bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Suka ce ta yi, saboda mai cewa aka yi ka ambaci Allah, Ar-Rahmanu ba a sunan Allah ba ne, sunan Allah ne. Amma wannan ra'ayin yana da rauni, saboda ba a taɓa samun annabi ya zo ya yi sallah ya ce Ar-Rahmanu Akbar ba, duk da cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ko yawa قُلِدُوا اللَّهَ أَوْ يَدُوا الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدَعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Allah yace Allahu sunan Allah ne, Ar-Rahman wa sunan Allah ne. To amma sunna ta tabbatar da Allahu akbar ake cewa, ba Ar-Rahmanu akbar ba. Mutum ya zo ku yace Ar-Rahmanu akbar, sami Allahu liman hamidahu yace sami al-maliku liman hamidahu. Kage ya dan caccanta sunan Allah ya kira, amma bai zo da ibadar irin yadda annabi yayi ba, kamar yadda aka ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku salla kamar yadda ku ga ina yin salla. Wasu malaman suke cewa da mutum zai zo yanka kawai sai ce Allahu akbar ya yanka, bai ce bismillah ba. Ko kuma ma kawai in yazo yankawa yana damɓar wukan ce la ilaha illallah sai yanka. Suka ce ta yi yankan sai ya yi, ka gani ai dai ya kira Allah shi ko ba ka bane ba. To amma dai abinda nasi ya zo da shi ƙararrawa wanda aka ji annabi ya faɗa bismillahi sai kuma Allahu akbar. Amma da wani zai iya yiwuwa, wataƙila ko zai manta bismillah sai ya ambaci wani suna daga cikin sunannakin Allah. Wasu malamai sun halatta haka ɗin. Wasu malamai suka ce in mutum ya kuskure yanka dabba bai yi bismillah ba, kuma bai yi nufin yin bismillah nan ba lokacin da zai yanka, to wannan mushe ce ba za a ci ba. Aka Imam Shafi'i ya faɗa da Muhammad ibn al-Hasan. Da yawa suka ce daga cikin malamai sun ƙi haka. To yaya maganar yi wa annabi salati a wajen yanka? Wani ne ya zo yanka sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, kawai sai salati annabi sai yanka dabba. To da yawa daga cikin malaman musulunci sun ce a'a, salatin annabi ba bigiransa bane wajen yanka dabba, ko wajen yanka dabba ba bigiranta bane a kira sunan annabi ko a yi wa manzon Allah salati. Duk da salatin annabi addini ne, amma la yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhabh, ba a yi wa annabi salati a wajen yanka. Da yawa daga cikin malamai sun ce ba a san haka, a nan gurin ma za a kira Allah shi kadai. Amma Imam Shafi'i da aka tambaye shi yace da wani zai zo yayin annabi salati idan ya zo yanka ajza'ahu, yankan sa yayi, ya halatta ya yanka, mana ya halatta a ci yankan. Sai dai shi Imam Shafi'i din Allah masa rahama ya saba wa majoritin malamai, su ba su yadda ba, amma shi kuma ya ce ba laifi. Sai a ɗauki na mafi rinjayen malamai ko ba ka bane ba. To akwai kalmar Allahumma taqabbal minni, an zo yanka in an gama ana ce Allahumma taqabbal minni, Allah ka karɓa min. Jumhurul ulama, majority na malamai mafi rinjayen su sun ce ya halatta idan ka gama kace Allahumma taqabbalni ni amma Abu Hanifa yace a bai yadda ba sam yace kar wani ya kara da wani Allahumma taqabbalni ni duk yan Hanafiya ba sa fadin Allahumma taqabbalni ni amma wal hujjatu alai ba shi da hujja an fi shi karfin hujja kamar yadda yazo na Aisha ta ruwaito mana cewa wata rana annabi yayi yanka yace bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wannan an ji annabi yayi yanka yace bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad bismillah Allah karba daga Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad da kuma al'umma annabi Muhammad thumma dhahabi annabi yayi yanka da wannan addu'a to kaga ai ba laifi shi yasa wasu malamai suka ce ba laifi idan mutum yayi yanka ya gama yace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sanai imam malik da aka zo kan shi kuma mutum Allahumma minka wa ilayka kamar yadda na ga mana dazu shi kai imam malik yace kar wani yace Allahumma minka wa ilayka kawai yace bismillah Allahu akbar in ya ga dama yace Allahumma taqabbal minna amma ba zai ce minka wa ilayka ba yace bid'a ne ma amma ibn habib da imam al-hasan al-basri duk sun halarta kuma suna da hujja mai karfi saboda riwayar Jabir bin Abdullah Allah ya dade shi yake cewa manzon Allah wata ran yayi yanka yanka ragunan nan da muka gaya muku guda biyu manya manya yayin da ya fuskantar da su sai ce inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan har ya kai karshen aya yace ana awwal muslimin sai kuma aka ji yace Allahumma minka wa laka am Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar duka wannan addu'ar annabi ya karanta yayin da zai yanka to yanzu ya zamu yi gashi maliku kuma yace bid'a ne gashi kuma annabi yayi to anan ne nake so in ja hankalin ƴan uwa da suke riƙo da ra'ayi na mazhaba ra'ayi da kawu na mazhaba ce mu abin da aka faɗa a mazhaba shi zamu zuwa ruwan mu da magana kowa to idan mazhaba ta zo ta ci karo da abin da ya tabbata a sunnar annabi to ana ajiye mazhaban ne sai ayi addu'a wa mai mazhaban Allah ya yafe masa wataƙila hadisin bai zo masa ba dan babu wani mutum guda ɗaya a duniya da aka ce duk hadisan manzon Allah ya san su babu shi Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da ya kawo wannan bayani cewa Imam Malik ya ce bid'a ne sai ya ce kuma waɗanda suka ce ba bid'a bane sunna su suka fi shi ƙarfin hujja saboda hadisin Jabir bin Abdullah ya kawo riwayar Abu Dawud ya rawaito hadisin da Imam Darimi a dirsha a cikin riwayar akwai wani Abu Ayyash majhul ne da Ibn Ishaq mudallis ne kuma yayi an ana da sauransu to amma sai yace fala anna malikan lam yablughu hadha al-khabar watakila imam malik wannan hadisin da aka ce allahumma minka wa laka dinna ko minka wa ilayka da annabi ya faɗa to watakila imam malik labarin hadisin bai zo masa ba aw lam yasihha indahu ko kuma hadisin bai inganta a wajen imam malik ba kenan zai iya yiwa hadisin bai inganta ba shi yasa bari ba da fatawa da shi ba to wasu malaman kuma sun duba sun samu hadisin yana da hanyoyi da za su yi inganta hadisin da haka me yasa imam malik yake bid'a ne a ko ne bai san hadisin ba ko kuma hadisin yana wurinsa amma da'ifi ne mai rauni ne to shi kuma bai kafa hujja da hadisi da'ifi mai rauni ba shi yasa yake bid'a ne to amma idan aka samu riwaya ingantacciya da ta tabbata to sai a dauki mai zancen annabi sai a ajiye maganar kowa ne dukkan su malaman mazhaban nan ba wanda bai yi bayani ba malik ya faɗa rahimahullah imam shafi ya faɗa rahimahullah imam ahmad ya faɗa rahimahullah imam abu hanifa ya faɗa rahimahullah da sauran malamai na mazhaban da baki daya su imam al-auza'i da sauransu sun ce duk lokacin da muka faɗi magana aka ce annabi ya faɗi magana kuma ta ci karo da abin da muka faɗa to ku ɗauki zancen mu ku buga shi a jikin bango ku ɗauki na annabi kar ku ɗauki na mu yace suka ce kar ma ku ce mu muka faɗa suka ce ba sa so a ce annabi ya ce su ma sun ce to amma mutum sai ya zo ya ce maka shi ba zai yi kaza ba saboda shi maliki ya yake yi ga hadisi a cikin bulugul marami ga hadisi a cikin riyadus salihin ga hadisi a cikin sahih bukhari ga hadisi a cikin muslim ga hadisi a cikin kutubu sitta duka amma sai ya ce ai shi askari an ce kaza ko a iziya an ce kaza ko a risala an ce kaza iziya da askari da risala sharhi ne na fiqhu na bayani na hadisi fahimta ne understanding ne shi sa Shafi'i yana da fahimtar sa Imam Abu Hanifa yana da fahimtar sa Imam Ahmad yana da fahimtar sa Malik kuma yana da fahimtar sa to kuskure ne mutun ya rike maganar fahimtar fiqhu ya kore maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan kace maganar fiqhu kadai zaka rike baraka rike maganar annabi ba, to sai a ce da kai mutanen da suka rayu kafin malaman masaba su zo su kuma me suka rike, tunda ai an yi rayuwa kafin Imam Maliki yazo, kafin Imam Shafi'i yazo, kafin Imam Muhammad, to su me suka rike hadisin suka rike. Shi kansa Imam Malik din me ya rike hadisin ya rike, ba zai yana da muwatta ba, ba zai da sai bane a ciki, ba gaskiya ya kawo maganar manzon Allah musallin sai shi ya faɗi bayanin sa. To yaya mutum zai zo ya kiya aikata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce su fiqhu suke yi, a ba za ka taba hada ahlari da ishmawi da iziya da risala da askari da nawali da sani da kuma hadisan manzon Allah ba kwata kwata. To ya kamata mutane su yi kansu kyakkyawan fahimta su gane addini, kuma wannan shine ma'anar mutum wai shi sunna din yake, an ce ahlus sunna wanda in magana fa annabi ta zo hoto ba a ajiye ta abu magana kowa, dan qur'ani a cike yake da cewa abi Allah abu manzon Allah abu Allah abu manzon Allah. To yana cikin girman manzon Allah shine idan magana ta tabbata to ka bi manzon Allah. Yanzu a cikin sallah wataƙila sai ga wani ya zo ya kiyin wani abun da yake ya tabbata a cikin hadisi, sai ce shi fiqhu yake. Kamar misali na buga rana yin sallah hannu a cikin babu hadisi, ba hadisi da yake annabi yayin sallah hannunsa a sake, babu. Duk annabawa annabi yake gaba ɗaya annabawan da suka zo kafin ni da ni, duka Allah ya umarce mu idan za mu yi sallah mu ɗora hannunmu na dama akan kirji. To sai ka tambaya wanda yake yin sallah hannunsa a sake aina ya samu, zai ɗauko min magana wani malami ne ce a mazhaba kaza mu mazhaba muke yi, to ga maganar annabi ka bi mazhaba. To wannan shine hakikanin sunna din, hakikanin bin annabi din. Mutum ya ajiye duk wata magana ya dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yanzu ya ishi mutum hujja a ce maka duk rayuwar da manzon Allah ya tun daga farko har ya bar duniya bai taba yin sallah hannunsa a sake ba. Kai ko ce irin aqida ce da kai ba za ka zo ka ki kai sallah hannunka a kirji, kuma da kana yi fa, da fa kana yi, kuma yanzu ka zo ka daina saboda wani abu. Kaga wannan ba daidai bane, mu yi kokari mu yi kan mu adalci yan uwa mu taimaki kan mu addini, ba a yin sa da ra'ayin wani wallahi. Wala ba inda za a yin ra'ayin wani, ko ku tube ni ko kar ku tube ni, ko ku nada ni ko kar ku nada ni, ko ku komai ya mutum bai mu zan ba annabi. Shine zaka yi free wallahi, kar mutum ya kuskura ya fifita ra'ayin wani, fahimtar wani akan abinda annabi ya zo da shi. Harka ce ta ilimi, akwai Bukhari, akwai Muslim, akwai Abu Dawud, akwai Tirmidhi, akwai Nasa'i, akwai Ibn Majah, duk littattafan hadisan nan babu wani littafi a cikin da bai rawaito magana annabi yana yin sallah hannunsa na dama akan nagu ba, kuma yana yin sallama guda biyu ne duk hadisan nan karab katab gaba daya. Waɗannan dai su ne littattafan musulunci da su ake yi wa Allah bauta, su ake karantawa a ce Allah ya ce annabi ya ce, kuma za a kafirta wani ma dai da su ne dai ake ɗaukan hadisan ciki dai a ce kaza ne ko ba ka bane. To duka gaba daya abinda ya zo a nasi kenan, sai dai in malamai watakila kuma su koye saboda wata manufa ko faɗar amin. Ya zo a riwaya a hadisi a masallacin annabi idan ya ce waladdallin, sahabbai suna cewa amin har sai masallacin ya girgiza. Wannan haka yake a rubuce, haka yake a littafi, haka yake a hadisi da isnadi ingantacce. To amma sai mutum ya zo idan ya yi wani dawalin sai ya ce ai mun a mazhaba ba a yi, to annabi yana yi. A yi haƙuri fa, ilimi ne, amana ta ilimi a faɗa, ko da daɗi ko ba daɗi ko ma dai me za a ji. Ina ganin in muka mutu ba mu gaya wa mutane gaskiya ba, Allah sai ya kama mu ya tambaye mu. Kuma wannan shine haƙiƙanin san annabi. Kada mutum ya yadda a sa shi a keji a ɗora ka akan wani ra'ayin da babu dalili a kai. Mun yi shekaru da dama ana wa'azi ana kafirta mutane ana cewa wani ɗan bid'a ne, ba za mu bi wani sallah ba, ba za mu bi wani kaza ba, ba za mu ci wani yankan wani ba, saboda me? Sai a ce saboda ya saba wa annabi. To kai kuma ya aka yanzu gashi ka waye gari kai ma kuma kana saba annabi? Mu gyara da Allah, mu kyautata, mu so Allah, mu so annabi, mu yi addini na gaskiya. Idan mun yi wannan sai mu zama cikin mabiya annabi wanda za mu tashi akan tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To a ranar sai Allah ya ce ne kuma
inna Allah yudafi'u 'anil ladina
inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu, sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yazo yi mana bayani irin baiwar da yayi wa masu imani. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana bada kariya ga waɗanda suka yi imani, suka yadda da Allah, suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya tsare su, ya taimake su daga makircin masu makirci. Duk wanda ya rike Allah, Allah ya yi alkawari zai ba shi kariya. Wannan ayar albishir take yi ga masu imani. Abinda ake so, ka bi Allah ɗin, ka yadda da Allah ɗin, ka yi imani da Allah ɗin, kai kuma ka bar wa Allah kanka, ka bar wa Allah kulawa da rayuwarka. Shi yasa ake cewa Allahumma ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin, ya Ubangiji ka kare mu da abinda kake kare bayinka salihai. Da yawa ina gaya muku masu imani, Ubangiji yana muku aiki ba tare da kun sani ba. A shiryo ki tumurmura da bala'i, za a yi yaukanka, za a gama da kai. Sai Allah ya ce ai ba ku isa ba, bawana ne. Sai ya ɗauki nauyin yaƙin ya tare maka. Saboda me? Saboda imanin nan da kai da shi na gaskiya. Za a yaƙe ka ne, ana maka ƙulle-ƙulle, ana shirye-shirye, za a yi kaza, za a yi kaza. Suna nan suna ta yi, kana ta bacci baka sani ba, an gama tona ma ramin da za a kifar da kai. Ashe albarkacin imanin da kai da Allah da son annabi da kake yi, sai Allah ya baka kariya. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu, ba irin sharrin da ba a yi wa musulunci ba a Makka, ba irin makircin da ba a yi wa manzon Allah ba a Makka. An yi nufin a kashe shi, an yi nufin a tsare shi a hanya, sun yi nufin su kore shi. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, yayin da kafirai suka shirya don su fidda kai daga Makka, kai baka sani ba, li yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin, suna makaru. Suka shirya, suka ce aka yi meeting, aka ce mu kashe Muhammad da nan, li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, abu guda uku ne. Wasu da aka zo gidan mitin din sai suka ce mu abinda muke gani kawai wannan mutumin Muhammadin nan mu kama shi, mu daure shi tamau, mu sake a wani gida mu daure shi, ya rinka kashi a wando, ya rinka fitsari a wando. Ƙarya suke kware da gaske mutumin, ba su isa ba, Allah bai ba su dama ba. Suka ce za su daure shi, yana dan Makka fa, yana garin Makka, li yuthbituk, mu rufe shi a wani gida, mu rinka ba shi abinci kafin ya mutu. Wannan zai sa bai isa ya zo ya wa'azi ba. Wai kun san me aka kira yawa annabi wannan? Saboda wa'azi. Kaga wannan wa'azin da kake gani yana tattare da hadari sosai, saboda duk mutumin banza baya son wa'azi, duk mabarnaci baya so a gaya mutane gaskiya, duk wanda ya saito tsiya baya so a wayar da kan mutane. Akwai wanda so suke kulin a tabarin mutane a kife, suku mutane dole suna buƙatar awareness, suna buƙatar a nuna musu hanya su bi, su samu ƴanci su bauta wa Allah. Sai suka yi mitin, suka ce a ɗaure shi a yi masa wannan. Sai wasu daga ciki suka ce in ban manta ba ku irin su Abuja ne, ce ta lalle ba ku da wayo, wannan wahalar banza, ku sha wahalar samun masa gida, ku sha wahalar neman igiya, ku ɗaure shi kuma ku ciyar da shi. Ina abinda za a yi, ku nemi wata shawara. Sai wasu suka ce to a kore shi a Makka kawai. Aka ce to ai ɗan gari ne, da iyayensa da kakanninsa da komai nasu ɗan Makka ne, bal iyayensu ma su ne asali. Aka ce duk da haka a kore shi. Ya za a kore shi? A yi masa fata-fata, a ce haɗa kayansa, a masa sharri, a masa makirci. A yi kurjuk, Qur'ani ne ya faɗi wannan, su fitar da kai daga garin Makka. Wallahi duk wannan abin da ake annabi bai sani ba, yana ce yana kwance yana bacci, ana timiti. Aw yaqtuluk, wasu suka ce kai in kuka kore shi wannan mutumin yana da hadari, zai je ya kafa gwamnati a wani gurin,
kuna ga dare kun kore shi a Makka, to sai ya je wani gari ya je ƙarfi a can, kuma ya je ya haɗa kai da mutanen makota a zo a haɗu a murƙushe ku a Makka, kawai abin da za a yi a kashe shi kawai shine aw yaqtuluk. To ya za a yi? Aka ce kawai shirya ba za a yi a samu lokaci. Wata rana yana zaune a wani guri, kawai a samu ƙaton dutse daga sama kawai a rikito maka shi ya niƙe shi kawai ya kashe shi. Wasu suka ce a'a, wannan za a samu matsala, ba lalle ya yi ba. Abinda za a yi a gayya, a yi gayya duk ƙabilu gabaki ɗaya, duk kafirai, kowa su ba da wakili, kowa ya zo da takobi, kowa sai ya sare shi, ƙabilu barkatai na kafirai a haɗu, a zo a ɗaure shi, a kawo shi, a yi ta saransa, sai an yi datsa da shi. Aw yaqtuluk. Qur'ani ce wayamkuruna wayamkurullah, suna nan suna kulle-kullensu, Allah kuma yana nan yana maida musu martani. Wallahu khairul makirin, shine wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, yayin da ka tuna ya Muhammadu, yayin da kafirai suke shirya maka makirci amma baka sani ba, kana bacci, wa ya kare shi? Allah yace wallahu ya'simuka minan nas, Allah shine zai baka kariya daga mutane, kuma haka din Allah ya bashi kariya ya tsare shi. Ya Ubangiji ka ba mu kariya, ya Ubangiji ka kare mu da karewarka. Duk wanda ya imani ya rike Allah zai gamu da challenge. Da ƙarshe muke faɗa, muna isar da saƙo kamar haka. Kowa ya sani, ya ji abin da ake toyawa a ƙasar nan a cikin satuttukan nan, dangane da ɗan uwa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani. Wasu sun yi rubuce-rubuce har ta kai ga isarwa ga majalisa cewa a tsige shi, a cire shi, da yi masa ƙagi na cewa wai yana goyon bayan ta'addanci ko na makamancin wani. To alhamdulillah, da farko wannan ƙuduri ko wannan nema da aka yi na a ci mutunci, wannan bawan Allah a ci mutuncin musulunci, don abin da muka ɗauka wallahi ba da Sa Isa Ali Bantana aka ci mutunci ba, musulmin arewa ne gabaki ɗaya da na duniya gaba ɗaya aka ci mutunci. Fadar shugaban ƙasa Allah saka mata da alkhairi, ta yi abin da ya kamata, ta fito ta wanke shi, kuma ta ce yana nan daram daƙam a kan ministansa, kuma nan insha Allah gaba dai wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin. Ana kallon kowa a nan. Abin da nake kira ga ƴan uwana musulmi ƴan arewa, ya kamata mu yi wa Allah godiya da Ubangiji ya ba mu dama muka samu wasu mutanen kirki a cikinmu da muke kyautata musu zato ya kai su irin kujeru irin wannan, wanda abin tarihi ne a Najeriya, a ce malami na addini mai tafsirin Al-Qur'ani, limamin juma'a mai karantarwa, mai ilimin addini da na boko, Allah ya ba shi matsayi da daraja har ya samu matsayi na kujerar minista, don ya zo ya ba da gudunmuwarsa a ƙasa, wanda a tsarin constitution ba inda aka ce malamin addini ba zai zo ya riƙe wata kujera ta gwamnati taimaki al'umma taimaki ƙasarsa, ba inda aka faɗa. Yanzu sun banda shugaban mataimakin shugaban ƙasa babban fasto ne, baya ɓoyewa, yana zuwa cocinsa, kuma malami ne a fasto. A cikin sanatoci ba zan iya ƙirga muku adadin fastoci ba da 'yan majalisa, amma ba wanda ya magana a kansu. Amma mu matsalanmu 'yan arewa, rashin kishinmu kullum, in namu ya samu dama sai hasira ta shiga, sai baƙin ciki ya shiga, sai neman in karyawa ne ko in yi kaza in yi kaza. Kuma abin tausayi, sai ku ga daga ina tuhumar take zuwa, ga inda tuhumar ta taho, duk mun san su wanda suka yi rubuce-rubucen da wanda suka ɗauko abin da suka ɗauko ɗin suka faɗa. To amma abin baƙin ciki a ce mutum musulmi ɗan arewa ya goyi wannan ƙudurin, wallahi tallahi idan ku zuma musu ido ku kyale su, wallahi ɗauki ɗaiɗai za su yi mana. Kuma wannan sun duba sun karanta ne, yana da future. Kuma ko ba komai, baƙin cikin da ake, ya za a ce minista ya zo ya zauna a masallaci yana koyar da karatun Qur'ani, yana tafsirin Al-Qur'ani, me yasa bai daina ba? Inda wani ne ko mai raunin imani ko na abu sai ya daina, yana tsoro, kar a ce yana minista yana tafsiri. Amma bawan Allah nan mun sha faɗa bai canja ba, yana zuwa yana tare da almajirai, kuma ba mu wanke shi muka ce kwata-kwata waye laifi ba, ɗan adam yana iya daidaina iya kuskure. To amma nan kafan zuka, ayi wancan, wai ku ƴan arewa, wai kullum idan namu ya samu dama wai sai mun yaƙe shi. to barin ga yanku wannan wallahi shirye-shirye ne kullakulle ne ake yi nan gaba ba ku isa ku fitar da wani mutumin kirki yazo ya zauna a wata kujera ta gwamnati ba sai sun kore shi in kuka goyi baya akan wannan kuna barin wasu makiya suka fitar da kiyayyarsu a fili dan su kore ku su hana ku wato damawa da ku a cikin gwamnati to nan gaba duk wani mutum da ya fito na kirki billahi azim sai sun shafa masa kashin kaji sun ana shi sai waɗanda suke so kawai za su yi ta murƙusan mu mu rasa inda za mu amma ina ganin ya kamata mu yi Allah godiya mu yi farin ciki ɗan uwanmu ne da shi da sauran ministocin gaba ɗaya duk mu musu addu'a Allah ya taimake su nan ba muke zuwa muke zage-zage in an yi naɗe naɗe a yi to an naɗe kafirai yau an zo an naɗe wanda zuba musulmi ba an zo an naɗe kaza muna zage-zage to kuma an zo an naɗe namu kuma mun zo shi ma kuma muna ne muna surutai me muke nema ya salamu su wannan abin da aka yi sunansa abin banza sunansa aikin banza sunansa Allah ya wadarai da shi kuma wallahi yana da kyau mu ɗan uwa musulmi wallahi idan ɗan uwanmu ya samu alkhairi mu ji cewa dukkanmu ne muka samu yi masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya ya bar tarihi mai kyau. Ba za mu ji daɗi ba idan aka ɓata ɗan uwanmu musulmi. Ba za mu ji daɗi ba idan aka ci mutuncin ɗan uwanmu ɗan arewa. An toshe ƙofar nan gaba ne ku turo wani mutumin kirki. Kuma ba wani abu bane muna ba da minista haƙuri, ya yi haƙuri ya kwantar da hankalinsa. Shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ai sun yi zauna sun ce a cire shi ko? Ba an faɗa ba. Sai da aka zo aka ta zage-zage aka tada ƙura tukunna. Da cire shi za su yi. To akwai mutane suna nan wasu mutanen banza ne su ba abin da suke so su shari da rashin mutunci. Kodin abin da suke so aikin su kenan so ba laifi bane ba wani abu bane ba ba wani abun kunya bane kuma ba wani abu bane dan an ce a cire wani minista saboda wani abu alhamdulillahi mutum musulmi ne yana da yancin yayi addininsa in ma ya faɗi wasu maganganu ko ya faɗi kaza da sauransu kamar yadda ya bayani mutum yana iya fatawa ya ga ya kuskure ya gyara fatawarsa yanzu zan zo nayi wa'azi watakila tun ina shekara 15 ko ina shekara 17 ina ji da yalanta ina ji da kaza na tada kura na yi abubuwa sai bayan na kai shekara 60 ko 50 ko wani abu sai wani ya je ya ɗauko wannan maganganun na faɗa sai ya zo ya liƙa ya ce wai ai haka nake zai yi yawa ba haka ba ne sau nawa malami yake faɗi magana watakila daga baya ya zo ya ga akwai yalanta a ciki ko akwai rashin bincike da yawa kuma ilimi kullu research ake ana ƙara bincike ana bincikawa ana dubawa ana ƙara bincike ana bincikawa ana dubawa mutum yana iya yin abu ya kuskure yana iya yin abu ya daidai kuma in mutum ya yi abu akan addininsa ai musulmi sai su nuna masa kara. Bai kamata za a ci mutuncin ɗan uwanka akan addininsa ba kai shiru ko kana tafiya gefe wani abun kunya ne manzo Allah ce la tusir shamata ala wajhi akhika fayabtalika Allah wa yu'azi kar ka nuna wato dariya da murna yayin da aka sa ɗan uwanka a gaba za a tozartar da shi ko a wulakantar da shi sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarrabe ka so ya kamata mu sani cewa ƴan arewa musulmi musamman kuna da future akwai yara matasa akwai ɗan boko akwai wayayyu akwai masu fahimtar addini kuma suna da future akan shugabanci da siyasa ɗin nan kona makamancin wannan to bai kamata mu rinka danne su muna ciyar da su baya ba mu taimake su don mu samar da gyara da haka ne za a samar da gyara ko mun lalacewa da a ce ba naka ba ai gwanda naka ne a kai ko ba ka bane ba muna ganin canji ko babu ko ba komai a ce ɗan uwanka ne mutum musulmi yake shugabantanka sai ka ji daɗi wallahi da'in za mu shiga Abuja a tsorace muke shiga a wulakanta ka a kaza a yi kaza a yi kaza saboda ba naka bane amma yanzu fa kana cikin yanci kana ji a ranka cewa naka ne har ma a zo a zage ka a ce naku ne yake kaza a ce eh dai ku je ku zaga dai mu ne dai za mu je mu ci rabon mu kafin mu sauka bi yanda za a yi ko ba ka bane ba to wannan shine abin da nake kira ga yan uwa kuma yana da kyau mu ci addu'a ga dukkan shugabannin mu ba wai shi kadai ba dukkan shugabannin mu musulmi ministoci ne sanatoci ne yan majalisa ne wallahi suna kare mana wata kujera ne suna kare mana wani abu ne idan ya zama babu su a wurin wani ne za a dauko a saka to barnar da za a yi ta adin da za a yi mana Allah ne baro kan sani kuma mai addu'a irin wannan masifa Allah ya kare ta Allah ya kiyaye ta Allah kuma ya tsare mu da tsarewa da sunan wannan majalisi mai albarka muna miƙa taziya ta musamman ga mai martaba sarkin Kano saboda rasuwa da mahaifiyarsa ce yau dinnan a kasar Idif da mai martaba sarkin Bichi duk mahaifiyarsa ce matar mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero yau dinnan Allah ya mata rasuwa matar kirki ce matar arziki baiwar Allah kuma uwa ne ga waɗannan manya-manyan sarakuna a jihar Kano so muna amfani da wannan majalisi a matsayinsu na musulmi kuma shugabanninmu kuma a matsayina na wanda na zo daga Kano yauwa zan miƙa taziyata daga nan daga Gombe ta tafi can da kuma gaba ɗaya kuma dole ku ce amin muna fatan Allah ya ji kanta da rahama Allah kuma ya yafe mata Allah ya bada haƙuri Allah ya sa aljanna makoma duka wanda suka riga mu da gidan gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa aljanna mu kuma su ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan alkhairi kuma ka samu gama duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.